da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Zaman Kabara ne tare da sallama a gare ku a wannan maraice a cikin shirin yau da gobe wanda kuke ji a yanzu haka kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 16.22 da kuma mita 25 sannan ana jin mu kai tsaye a internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com kamar kullum wacce muke tare ita ce
Jamila Kabir Fage.
To a kowace rana Alhamis shirin yau da gobe batun kiwon lafiya yake tabowa wanda yau ma zamu yi magana ne akan matsalar shaye-shaye wanda kuma muke son mu ji mai zai iya haifarwa ga ci gaban matasa. Zamu tattauna da Ibrahim Mai Gari shugaban Detox Nation kai tsaye ta waya. Amma me mutanen gari ke cewa ne?
Gaba ɗaya ma dai gaskiya idan aka yi nazari babu wani abu mai kyau ko alfanu ko abin amfana a cikin shaye-shaye gaskiya bai dace ba.
Sannan akwai kidan mu na yau da zamu more a cikin shirin kamar haka.
A fatiya akai ne ina kwana?
Lafiya kaloji o.
Ina zaki haka?
Daga rafi nake na ebo ruwa ina sauri na kai gida zan wuce makaranta.
Yayi kyau. Yeah. Haika. Check this out. 1 2 3 4. Kai ya haliya shi hagai bashi da kosisi.
Zamu ji wannan abubuwa a cikin shirin yau da gobe amma yanzu bari mu fara da tambayar mu ta jiya game da yadda mu'amala da miyagun kwayoyi zai iya shafar ci gaban matasa.
To sakon farko daga Shamsuddin Hamisu mai shinku yace yana lalata jikin mutum da lafiyarsa don haka ya kamata matasan mu su kiyaye.
Shi kuwa Shafi'ullah Saleh ji yace gaskiya abubuwan da suke ciwa matasa tuwo a ƙwarya kenan kaga mutane ko nace matasa suna mai da shaye-shaye gasa. Kawai burin samari yanzu shaye-shaye kaga mutum ya sha wannan yau gobe ya sha wancan. Idan ya sha biyu yau gobe burin shi ya sha biyu ko hudu Allah ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya.
Sai kuma sakon Tasi'u Gulu yace illolin shan kwaya suna da yawa saboda ba wuya zaka ga mutum kalau kwana kadan sai kaga mutum ya haukace.
To Garba Broker mai hoto a gumi yace illolin miyagun kwayoyi ga matasa sun hada da tabbatar da talauci, yunwa, ragganci, kaskanci, aikata miyagun ayyuka, saurin haukacewa, faduwar girma ga jama'a, rashin cika ibada tare da mutuwar wulakanci. Sai Kabir Ibrahim Gombe ya amsa da cewa haƙiƙa Malam Garba ta tabo manyan illoli kuma duk matashin da ya fada cikin tarkon shan miyagun kwayoyi fitarsa tana da wuya saboda jaraba ce mummuna. Idan aka koma maganar shi gaba kuma ba a sa masu shaye-shaye cikin lissafi saboda mayan ba zai bar su su taba kakkomi ba.
Sai kuma sakon Faruk Yahuza Asara yace na bayan su za su shiga mummunan rayuwa kamar rashin ilimi, zaman banza, tabuwar kwakwalwa, rashin tarbiya, shiga kungiyoyin yan ta'adda, zubar da mutuncin al'umma.
Shi kuwa Awwal M Yusuf yace yau da gobe illolin miyagun kwayoyi a wajen matasa tana da yawa sai dai kawai Allah ya gyara halayen su, amin. Koya kuke gani ne VOA Hausa Service?
Sai sakon karshe daga Surajo Kaura yace yakan zubar da kima da mutunci ga idanun jama'a kuma ga sabawa Ubangiji ya haifar da ciwon tabin hanta.
To karshen sakonnin kenan kamar yadda Jamila ta karanto na karshe sai mu ce da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin a shafukan mu na Facebook da Twitter. To masu sauraro ku biyo mu don sanin abubuwan da ke kai komo a cikin duniyar internet shafin Facebook da Twitter. Jamila?
Usman Yaude tuta ba a
tattauna komai.
Komai illa wani suna wai shi Manu Garba. Hey. Shi wannan Manu Garba din wace irin
sun kama sunan a ciki kaman gobarar daji.
Yawwa, to wai wace irin rawa ya taka ne game da wasan kwallon kafar ƴan ƙasa da shekaru 20 ta duniya.
Wanda aka a Najeriya ta sha kai daga hannun ƙasar Jamus ko?
Yawwa, kwarai da gaske.
To bari mu ai bakin samu mana wanda zai tattauna da mu ba.
Kwarai da gaske, sunan shi Rufai kuma za a iya samun shi @sa_rufi.
Wasan da muka yi da Germany da safen nan wasa ne wanda ya kamata ya kai mu quarter final din wannan wasan yara kafa da shekara 20 a New Zealand kuma ake buga wannan wasan. To wasan da muka yi da Germany yau a gani na ni kocin namu na Najeriya Manu Garba da yaransa na ga da technical team ɗinsa da tukalli wasan Germany da kafin suka zo wannan wasan. Saboda idan zai kalli wasan German mutanen Germany din sun nuna cewa tactics din da suka zo da shi wato ya fi namu na 'yan Najeriya din. Farko shi Manu Garba ya fara da striker ɗaya ne kawai a gaba, kuma idan kika lura da kyau shi wannan striker Awoniyi shi kaɗai ne a gaba har zuwa ƙarshen wasan. Kuma idan suna makin ɗin shi Dikembele ya biyu a kan shi, kowane wani lokaci ƙwallo ta zo ƙafan shi sai su buge ta. Kuma a midfield ɗin namu yanda players ɗin suke makin gaskiya ba su makin da kyau ba, saboda suna ajiye ɗan space tsakanin su da players ɗin Germany ɗin. Saboda haka idan ƴan Germany suka riƙe ƙwallon kafin su samu su karɓa, sun riga sun yi fasin har zuwa raganmu. Saboda haka da suka ci mu gol ɗaya sai suka ɗan dawo baya suka zauna, sai abin ya zamana mun kasa mu yi penetration ɗinsu da kyau. Gaba ɗaya daga minti ɗaya har zuwa minti 90 a can ɗinmu ɗayan kawai ya je wajen kifan nasu. Kuma a minti tsoron minti 5 ne a gama wasan muka samu asin baya ɗaya zuwa ba. Kuma a canjin nashi da ya yi a second half bai yi canji daidai yanda ya kamata ba. Saboda idan kika duba muna buƙatar minti da ɗan wasa kamar lamba 10 wanda zai dinga ba striker namu fasi wanda irin shi kaɗai da kifan za su rage. Amma ya bar Ezina Chotin a can banci ya sako shi ba, kuma shi ne wanda zai iya riƙe ƙwallo ya ba da fasin ɗin da zai nemo mana wannan ci ɗin. To shi kuma Balboa ɗin da ya fara da shi gaba ɗaya a wasan ba mu gan shi a lamba 10 ɗin ba, bai ma ba da wani fasin ɗin da ya kawo wani chance ba. Sai kuma akwai shi Moses yana banci ya sako shi ba, wanda shi winga ne zai iya gudu da ƙwallo kuma ya yanki mutane a layi ya kawo crossing wanda za mu samu ci. Shi ma wancan ya bar shi a benci a sakawa ɗin bai kawo shi ba. Kuma canjin da ya je ya yi muna neman mu ci ƙwallo ya sako Wakali. Shi kuma wannan Wakali ɗin defensive midfielder ne, tarewa yake yi, ba wanda zai iya a ci mana ƙwallo ba ne ko kuma ya yi mana fasi. To irin wannan abubuwan shi ya sa muka samu matsala wasanmu da Germany. Kuma a kifan ƙwallon da aka ci mu a gaskiya ya kamata ma ya tare ƙwallon nan, saboda direct wajen shi take zuwa. Kifan wanda testing kifan ne ina ga ban san abin da ya sa ba su sa shi ba. A wasanmu na farko da Brazil wannan kifan Enahalo ɗin nan shi ya ci mu, saboda irin ƙwallon da aka ci shi ba wanda ya kamata a ci shi ba ne. Shi Alan Fashi kuma ya bar shi a benci a wasa na farko, a wasa na biyu, ga shi kuma a wasa na uku wanda ya kamata na hudu wanda ya kamata ya kai mu quarter final ɗin, shi kuma kifan ya zo ya kama ƙwallon da ya kamata ya kama ba. Saboda haka ni ina ga shi coach Manu Garba gaskiya bai yi tactics ɗin shi bai yi bai samu daidai ba.
To zaka ga cewa a baya an ce shi Manu Garba ya yi kokari wajen cewa ma ya kai ɗan Najeriya ga gaci a baya wanda aka ce yana cikin fitattun masu koyar da wasanni. To sai kuma yanzu gashi kun ce san bai kyauta ba. Anya ba ku dan juya baya ba?
Eh ni abin da na gani eh shi Manu Garba gaskiya coach ne mai kyau. Ya nuna a baya cewa eh ya iya. Amma wannan wasan da muka yi na Brazil da kuma na Germany din nan gaskiya tactics din shi ne ya sa muka musayi lizin wannan wasu. Ya bari players din wanda muke ganin cewa su ne suka fi sauran tsayawa a benci. Ga Ezina ce ya bar shi a benci, ga Yahaya ya bar shi a benci, ga Moses ya bar shi a benci, kuma ya bar kifan namu wanda a can wancan tournament din da muka je shi ne kifan da aka ba wani best keeper a tournament din saboda irin face din da ya dinga yi. To saboda haka shi Manu Garba gaskiya yana da tambayoyin da ya kamata ya sa a kan Chelsea nake ji kwallon su UN Chelsea din tactics su ba ruwan su da wani azo a yi kawai su tactics ne azo a tare a ci kwallo kuma a ci kai shi sa nake ji inda Najeriya za su yi irin wannan tactics din kuma dole za mu dinga cin su.
Ka san kuma ni babbar yar Arsenal ce so ka saurari
zamu
wani iri ai zamu gana bari dai a fara wannan Premier League din zamu samu mu rika tattaunawa
insha Allah.
To shikenan ni ma zan yi kokari in so kyadi na in saka a kafa mun gode sosai. To haka yake sai mu ce me jama'ar gari su kuma bayan mun ba maganar kwallon kafa suke cewa ne game da shaye-shaye wanda me zai iya haifarwa a cigaban matasa. Ga Halima Abdullahi daga ɗakin girki ta ba zama cikin gari dan jin me mutane za su ce.
To na zanta da malama Hawwa tare da malama Ummi game da jin ko menene ra'ayinsu akan harkar shaye-shaye musamman ma ga ƴaƴa mata.
Shaye-shaye dai kowa dai ya sani ba shi da kyau wala addinance ko a al'adance, saboda shi shaye-shaye ko maza ma bai karbe su ba, duk namijin da zake ga yana shaye-shaye to ba shi da mutunci, ba a ba shi kima, ballantana daraja a cikin al'umma, ballantana ke ƴa mace, yana lallata tarbiyyarki da kuma komai kima da kika sani. Ni a tawa fahimtar ko a nawa ganin banga alfanin shaye-shaye ga ƴaƴa mata ba, ko a mazan ma bai dace da su dinga yi ba ballantana ke ƴa mace.
Ina gani shaye-shaye bai dace ba domin ba abu ne mai mutunci ba ko kima da ya dace a ce nayi, saboda gaskiya ba shi da kyau, mazan ma ba kyau yake musu ba, balle kuma ke mace wacce aka sani da kima da daraja da alkunya da Hausa da aka sani, gaskiya dai ba abu ne mai kyau ba. Ya dace mu daina kuma a gano illolinsa, gaskiya a daina.
Amma ba ta ganin su masu shaye-shayen suna magana ne akan in sun sha suna wani jin daɗi ko kuma idan suna cikin wani ɓacin rai, ɓacin ran na tafiya daga wurinsu.
To ni dai a gani na wannan ma in zai ba su jin daɗin na ɗan lokaci ne ƙalilan kafin ya sake su. Dole dai ko ɓacin rai ne ya same ka ka sha, ka ji ba ka ji, to ina sakin ka ne za ka ji ka dawo daidai. To kuma dai mutumin ma da ya dogara da Allah gaskiya ba zai haka ba. Sannan ga illa ga lafiya da hankali ma da Allah ya baka za ka cutar da kanka. To gaba ɗaya ma dai gaskiya idan aka yi nazari babu wani abu mai kyau ko alfanu ko abin amfana a cikin shaye-shaye, gaskiya bai dace ba.
To ma sauraro kun ji dai ra'ayoyin waɗannan malamai da muka tattauna da su a cikin wannan shiri na yau da gobe.
To an gaishe ku. Yanzu kuma bari mu ji waƙar mu ta yau, kuma kafin mu je kai tsaye ga baƙonmu game da maganar miyagun ƙwayoyi ga matasa.
A Fatiya aka yi ne ina kwana?
Lafiya ƙalobili o.
Ina za ki haka?
Daga rafi nake na ebo ruwa, ina sauri na kai gida zan wuce makaranta.
Ya yi kyau. Yeah. Haƙiƙa. Check this out. 1, 2, 3, 4. Gaye ya hannu ya shiga har gaye, ba shi da ko sisi. Kai! Banda ko adini, na je siyan tubani. Duk garin garin duka babu ya cike. Ni kwacha nake a bani tibani tunda na dade inna me tibanin tace kuma can zauna sai nace to baba me tibani baba me tibanin sana da yar budurwa kekkyawa doguwa ta gama makaranta sai nace budurwa me gomin nawa sai tace
dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsane a baka kanka kushi
nace to anan na kama wes ce a sai yaji sai kwana ce yes amma fadan kadan fakar ya bata test bacin na lashe nace amshi kudin ki sai tace ka bar shi
sai na ji wani nishi a zuciya ta dan ban da kosis ta kana na kuwata sai ta mike
dan da ke salima jaira ma cuta ai dokar jari take ce sai makota ya ci wani jumanin ya baki tuci yake ce ba ki karba
kin Allah shuri bun kudin tubani bani ni bun kudin tubani na dan Allah shuri bun kudin tubani bani ni bun kudin tubani na dan Allah shuri bun kudin tubani bani ni bun kudin tubani na dan Allah shuri bun kudin tubani
da ka ta iya tace ku ta iya sai na ce ina ki bani lafiya sai ku ta ce dan nan na magiya ah takinan Salima din fa sai ta ce
iya da ma kin bar shi ke kin fice rigima
sai na ce Salima kina jin turanci sai ta ce
eh har ma na ranci
alhamdulillah masha Allah listen Salima ablos na wale sai ta ce
okay bile dan tor
baba ta ta mike
da kake wada masa ta harcen turanci
Didda muna kauye black is black t-shirt na sana tsiki na dauko bakin bayro na sana soke ta kenan Salima sai ta ce wa baba
ai ni sai yanzu ka gaya mun ma menene tubani
kin san kaman dan wake kiza ginshi na da dan tsawo da dan fadi kadan haka
gaskiya Usmani da bana zata na taba ganin
Allah ni na ganshi ina yaro dai haka a kabura an kan ganshi ana shirwa a gidansu wata abida
kace kamar yake da dan wake
yana gaban dan wake a dan tantanne da dan yaji yaji kin ganshi to da fatan Halima tunda Kano ta tafi kila ta kawo mana tubani kuma kai sa
gaskiya
to haka yake to yanzu masu sauraro sai a gyara zama domin bakon mu Ibrahim mai gari shugaban kungiyar wayar da kan matasa game da illar shaye-shaye ta Detox Nation dake Kaduna yana nan kai tsaye tare da mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam
usman lafiya lafiya da fatan ka ci tubanin kai ma
alhamdulillah
to masha Allah to ga mu in shigo cikin maganar shaye-shaye ta magana yadda zai iya shafar rayuwar matasa da cigaban su da farko wace shimfida zaka fara mana
eh to kamar dai yadda aka saba abu da nake so in jawo hankalin mutane su gane shi farkan shaye-shaye musamman abu da shafi kwaya da baka musan su da matasa abu ne da ake kira wato emotional disease ne wato cuta ne na shauki wadda da mutum yake kira emotional wadda mu anan so da yawa mukan dauka kawai illar ya shafi gababe ne da wasu abubuwa amma masana da yawa suna ba da hankali a duba gefen emotion din nan tukuna wato abubuwa da ya shafi kwakwale da kuma tunani wato idan abu ya shiga yazo ta wannan gefen kwakwalon mutum abu da ake akwai abu da ake kira limbic section na kwakwalon dan adam wato Allah subhanahu wataala ya kace kwakwalon mu kaman kashi biyu haka kashi wanda yake kula da tausayi da fushi da soyayya da tausayawa da duk abubuwa da ya shafi dai asifa shi ake kira limbic region to shi kwaya da duk abu da ya shafi harkan dabarbare tunanin mutum adam ina zuwa wannan kaman taskar ne ya rikita abu to shi nake son daga nan nake son mu yi shintida kafin mu dauko ta dalla a gani abu ya shiga gaba abu da ya shafi hanci da hakora da manumfasa da su gabobi na hanta da sai fa da sauransu wannan da shine shafa a fahimci cewa dai cuta ne da ya shafi asifa wato na shauki wadda wasu ma suna tunanin ba ka iya warkewa kai kadai wato sai an therapy wato group therapy da kirkin amon da ya kamu da cuta na addiction na shan kwaya wai ya warke shi kadai dole sai an
kama kama na
musamman
eh
na'am
to Malam Ibrahim mutane da yawa da muka saka wannan maganar a shafinmu na Facebook suna ta cewa ai talauci ne yake janyowa sai muna tattaunawa da Usman nake cewa amma dai Usman ya sai shi ta cewa talauci ne bayan da kudi fa ake siya ta yaya to talauci ne yake janyo wannan
a yi kin tuna maganar da muka yi ba Jamila ai maganar talauci ba ta taso ba ai wannan matsalan sharkan shan kwaya abu ne da nake gani jiya muke tattaunawa da wani abokin aiki na nake ce masa abu ne da kusan za a ce ya ina so ya gama kan kasan nan baya nuna bambanci tsakanin talaka ko mai arziki ma'ana shi wanda yake fama da talauci an same shi da yawa suna shiga suna shan kwaya wanda yake da arziki yana shan kwaya so babu wani alama da ya nuna cewa bai talauci ne yake kawo mai kamar misali nake cewa talauci ne yake sa mutum ya yi soyayya ko talauci yake sa mutum ya yi kiyayya eh babu ni scientific wato abu a ilmance da zaka ce cewa talauci yake sa mutum ya sha kwaya akwai dalilai da dama wanda yake sa matashi musamman matasa maza da mata suke faɗo akan kwaya kamar yadda na ga muku kwanakin ba wannan abu ne da ya shafi maza da mata musulmai da krista manya da yara ɗan kudu da ɗan arewa ya gami ko ina baya da wani abu da zaka ce wai kwa angon masu kudi ko talakawa kawai bambancin shine hali idan ɗan shi kamar da wannan abu suna da gurare da za su iya kai ƴaƴan su a cillace a boye su a musu a hukunta su a kai su asibitoci a turai shi kuma ɗan talaka akan bar shi kan titi ba wanda ya damu da shi iyaye shi hawan su sai su karfin su sai a mai da shi dan bangan siyasa daga nan kawai Allah zai sauke inda kawai ake ganewa kenan amma wai magana wai ko talauci in fact masu kuɗin ma sun fi shan masu tsada za a ga wani ɗan gata ne sosai bai rika komai a gidansu ba
za a iya cewa
abu ne da ya shafi asifa maybe wani abu aka taɓa masa ko wani ɓacin rai ko kuma wani fiyar gurfi wani abu ne kawai zai ga ya shiga kuma in Allah ya jarabce shi da kamar abin shi ɗin ya jinya shi sai ya kamu.
To su kuma abokai rawar da suke takawa ka san wani lokaci irin za a ce kaman ga mutum uku ko hudu ko biyar ɗaya bai sha hudu suna shaye-shayen ɗin sai dinga tunanin karfi a ce ni ban haɗu ba tunda ga ƴan uwa abokai na yi kai da Allah ya wa kake
haka ne
ya abun yake
eh haka ne shi Bature yana kiran wannan peer group pressure shi sa mu a namu tsarin ma abin da muke so mu yi muna so mu fara zuwa makarantu ne domin daga nan daga kamar da ka faɗa abokai shine peer group pressure ai da yara matasa kana zuwa makaranta misali a ce kai ka tashi gidanku kai na tsatse ne gidanku gida ne mai tsari kana zuwa makaranta sai ka samu da wasu abokai mutanen banza wanda su ko babu wannan tsarin a gidansu suna da wayannan irin halayya daga nan kira dan yawo da su sai su nuna ma cewa ai baka haɗu ba ai kai dan mama ne da ko kai wani garari
ka jana yawa kake
ai baka gama haɗewa ba ya zaya ce kadan zuka mana kadan sha mana ai baka zama ninja ba
eh zaka ji suna wai feel alone
am shi ta ce kai ma ka zama jarini kai ma ka zama haɗaɗɗe abin da muke kokarin mu nuna ma wasan mu ba haɗuwa bane wannan watsewa ne ma original idan suka fahimci wannan ba haɗuwa bane watsewa ne kaga an samu kaman akasi kenan mu abin da muke nuna musu kenan haɗuwa shine ka zauna a natsayi kana cikin kwakwalwanka gaɓoɓinka na cikin lafiya kana bin dokar iyayenka kana bin dokar al'ummarka kuma baka sabawa da kan ubangijinka ba shine haɗuwa amma wai domin wani ya ji zuwa kai na ganin kaman a'a ko kuma ga wata cin ba za ka iya mata magana ba sai ka dan sha
sai
daga naji fara
wai ka dan samu
gaba ai baka da ma liba yau baka da kuzari
baka da
liba kika ji kika kawai yayar to a wanka dan sha wannan abu kamar yadda su ma mata abin da ake nuna musu kenan ai yawanci za ka ga wata tana cewa a'a ta samu wani matsala ba ta iya bacci ko na bacin rai ko miji ko saurayi ko kuma wani abu dai makamanta ka san mata yayan mata mutane ne masu people of emotions su ma asuba sosai so da ta samu bacin rai kaɗan sa ce wata to ba ta iya bacci nake ɗan sha wannan mana sai ɗan sa ki yi bacci cikin lafiya ba wani abin nan to daga nan fa idan ta fara shan nan tana samun bacci akai-akai kamar yadda nake ga maka wannan abin zai shiga ne wannan na'uran da na limbic region ɗinta ko na limbic region ne sai daburta abin to da extent da idan baka sha abin ba ko kuma in bata sha ba sai ta gidan rayuwarta bai zama daidai ba sai abu ya yi riba ya yi baibai to ya tafi can matattaran tunanin ta gwagwalwar ta ya bilkita abu
dazu kai wata magana kake cewa kuna son ku fara shiga tsarin makarantun secondary to ina ga wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata ka dan sake fasawa mutane shi su ji shin menene fa'idar shiga secondary din misali da shigar da abin cikin kuruce yara
yawa to kaka bayan da muka faɗa kwanakin ba shi harkan abin da ake yi yanzu harkan wai sheto yara da suka fada cikin wannan halin mu ana mu tunanin shi batu da yake kira reactivity wato ma'ana sai abin ya faru ka gane sai an bar yaro ya kamu da wannan abin sannan a kokari a kai shi ko asibiti ko a kai shi mari ko wani abu haka makamanci haka to mu ana mu tunanin sai muka ci muka kokkulo da wani shirin mu shine proactive ma'ana kafin abin ya faru za mu kai abin ne kafin ma yaro ya shiga cikin abun wanda suke cikin abun akwai wasu da suke kula da su ana musu therapy ana kokarin a fidda su to mu da mu shine wanda ba su kamu ba misali kamar yadda ka faɗa irin matasa da kamar peer group pressure abokai za su ba ku sha zamu dinga zuwa makarantun secondary muke son mu fara zamu dinga zuwa makarantun secondary din nan akwai shirye-shirye da muke yi na finafinai na majiki da za a nuna musu kuma akwai hotuna da za a nuna musu cewa wannan abun fa ga illolin abun nan kwakwalwar ka tukuna ma yayi damage ga gaɓoɓin jikinka yadda suke tafiya kamar in muka ci gaba da magana za ka zo ka ji har yadda yake kawo mutuwa ma na fit mutuwa na kasaya mubasharata ka mutu kai tsaye wannan abin zai yi saka akwai abin da za ka yi hancinka yana jini haƙoranka na zubewa duk wani abu za mu nuna musu ga graphic pictures ɗin a zahiri su gani
to ai ba
kaga daga nan
ai ba ma a sakandaren ba abin da nake son ce maka har mu kanmu ai ya kamata a ce a wannan shirin mun sake tabo ka wani lokaci mu haɗo kila da likita sai mu ji irin wa'annan cututtukan da abin yake haifarwa sannan akwai mutane akan layi da ya kamata shi sa dole zan na katse ka da zamu dan so mu amsa wayar su to amma kafin mu sami wani akan layi din abin da nake so in ji shin wannan kungiya dole zaka ga kuna dan bubbugawa ku je nan ku je makaranta can ku yi bayani can ku yi taro ta yaya kuke samun yan kudaden da kuke tafiyar da harkokin naku kasan wannan abu ne da nake ga ya kamata a ce an samu hadin hannu da ko ina da ko ina
to alhamdulillah mu dai a yadda muka tsara abin mu yanzu kamar yadda nake faɗa a koyaushe wallahi wallahi mu ya mu ne muke tarawa abin da muke da shi volunteerism ne wato muna ganin kamar Allah ya bamu abin da muke iya ci mu shugo a wurin mu rubuta a cikin kanmu sannan kuma za mu iya sadakar da wani abu idan Allah ya amshi wannan abin ya sa a cikin mizanin mu alhamdulillah idan kuma a ciki daga haka in ana cikin haka wasu suka ga ya kamata su taimaka fadin lahi hamd amma mu ba wai roko muke ba mu ba wai yawo muke ba a'a da abin da muke da shi da muka mai na faɗa dukkan muna cikin wannan idan ban yi ban ba kai ba wata rana zai zo ya shafe ni ya shafe ka ki samu shi ganin da dan abin da nake da shi dan riban da nake samu dan abin da nake dan albashin da nake ji muka tara tsakanin mu muka ba da gudunmawa da shi muke wayannan abubuwa amma ko da kike so taimaka
to ga wani daga Kano assalamu alaikum wane ne a Kano
wa alaikum assalam
yawa waye daga Kano ka rage rediyon ka amma
sai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar kuma ta jihar Kano
to dan Juma za ka dan rage mana rediyon ka dan mu ji me kake son ka tambaya ko kai magana
eh amma to
yawa to ga kaga shi Ibrahim mai gari
yawa yanzu ba ka jin ina shi
yawa yanzu daidai kake yi magana ka kawai
yawa to ni maganar da zan yi dai gaskiya zan yi magana akan yawanci abubuwan da ke faruwa a kasa na aikayen nan da bai da daɗi akan abin da ke faruwa
don wannan
yin muna da wani idan ya sha yana yin mugun rauni in yawanci yana yawan yin mugun rauni a fuska
to
ne muku fatan alheri da fatan za ku tashi lafiya dan jiwon
to mun gode sosai to kaji Ibrahim wannan shi da ya kira daga Kano yace wani abokin su ko kuma wanda suka sani in ya sha yana faduwa yayin mummunan rauni amma ga Adamawa kafin ka bashi ansa Adamawa wane ne
Shagari ne daga welcome to Ganya Adamawa state
to Shagari muna jin ka
wallahi kin wannan abu ke zaka na da kanina wanda yake wannan abu mun yi har mun kakara ya kasa
to muna godiya zamu fada maka shi Mal Ibrahim na bada ai shawarwari Mal Ibrahim yawa kaji wancan daga Kano amma sai dai a gurguje saboda lokaci yace wani in ya sha yana jin rauni ya fadi ya jin rauni a cikin wanda suka sani shi kuma wannan yace wani
kanin shi ya ce abin da yake abu da yake shafi wato headquarter din tunanin ka da kwakwalwanka ne fa abin yake da gargazawa dukan iya kawo har farfadiya ina kawo mantuwa ya kawo farfadiya ya kawo sambatu ya kawo zabura ya kawo har hauka har kwakwalwar ta buga idan baka dena ba
to ina ga Mal Ibrahim
farfadiya
to sai wani lokacin gaskiya dole a sake
za ku sati mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ci gaba da haka ba zaka iya tuna wayannan tambayoyin nasu in yaso sai mu samu mu tashi da su ko
eh haka ne to mun gode Mal Ibrahim daga Detox Nation to masu sauraro shirin dai na yau da gobe kenan kusan ce lokaci baya jiran kowa haka muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin ita da ta tayi gabatarwa
Jamila Kabiru Faiki
sai ita Julie Gresham da ta hada mana sauti kuma ta jagoranci shirin sai injiniyan mu da ya sada mu da kuwa to Sidrak Franklin Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
This program has come to you from the Voice of America, Washington.